Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkanku da wannan lokaci yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Sai kuma wasu shafukan mu da za iya bi kamar na Facebook Live a yanzu haka ko kuma kai tsaye ta yanar gizon mu a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji, Safinatu Sada Sodenge,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Juma'a 2 ga watan Disambar shekarar 2016, za mu ci gaba da magana ne akan tsagar gado ko kuma bille kamar yadda wasu ke cewa, wanda muka faro a Juma'ar da ta gabata.
Shin wake ba da umarnin a yi tsagar gado ga yara ne, mahaifi ne ko kuma mahaifiya?
Ba a ba mace dama a kan da, da aski da tsaga da wani cire 'yar wuya da beli duk ba hurumin ta bane ko tana so ko ba ta so za a yi. To amma yanzu zamanin ya canja. Kuma a da idan ba mutum bai da tsagar, kwata-kwata ma ya zama ka tafi ba shi da source na ainihi bai da tushensa bai fito ba. To amma yanzu digital era muke. Kowa yana claiming yana da yanci. In mijin ne ya kawo da abu bai wa matar ba, to duk fa yadda za ta yi, ta hana za ta yi. Idan matar ce ta zo da abin da mijin bai ba, di yadda mijin nan zai yi hana zai yi.
To akwai amsoshin da kuka aika mana na tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter wanda muka yi muku game da batun tsagar gado ko kuma bulle na fuska. Kure kawai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
A shafin mu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa me kuka fahimta da riko da al'adun gargajiya da kuma martaba duk yadda kabilar mu take ba tare da kaskantarwa ba. Sabon farko daga Tata Wakili Bulkacuwa yace salamu yau da gobe, hakika duk mai hankali zai martaba al'adarsa a duk wajen da yake, domin idan ka martaba al'adarka kai ma sai ka samu martaba wajen mutanen da kake mu'amala da su. Saboda haka yana da kyau mu rike al'adunmu na gargajiya.
Sai kuma Amina Ibrahim M Maiduguri tace yau da gobe maganar gaskiya al'adunmu suna fuskantar mummunan matsala, domin kuwa idan ba tashi tsaye aka yi ba to wallahi bacewa za su yi, domin matasa su ne manyan gobe. To amma yanzu mafi yawancin matasa sun bar al'ada, wasu ma har ba sa so a ga su suna yin wani abu na al'ada. Gaskiya ya kamata a rika karantar da al'adun Hausa a cikin makarantu domin gudun bacewar su.
Sai General Baba Sabana Afkot Yola yace yau da gobe fatan alkhairi a gare ku. A gaskiya wannan topic naku yayi kyau. Ni kam a gani na riko da al'ada a wani bangare yana da kyau. To amma a wani bangaren kuma a gaskiya babu kyau, domin akwai wata al'adar da ta sha bamban da koyarwar addini. Don haka al'ada mai kyau a rike ta da kyau, amma al'adar da ta saba wa addini kuma a watsar da ita.
Fatima Ahmed India Gashuwa tace salamu yau da gobe, ikon Allah kenan. Tabbas masana ko kuma masu iya magana na cewa wai kowa ya bar gida to shi ma fi gida ya bar shi. Yin riko da al'adunmu na gargajiya gam-gam da wasu kabilu daga cikin mu ke yi ba tare da kaskantarwa ba, to sai mu ce sun yi daidai, domin duk dadin rai bai yi mai shi ba. Sannan riko da wasu daga cikin mu suke yi na irin al'adun Turawa, Indiyawa, Larabawa suka bar nasu irin al'adun na cikin gida na kuma iyaye da kakanni da na gargajiya, to sai mu ce yin hakan abun Allah wade ne da takeici. Allah kuma ya kyauta, amin.
Amiru Lawal Balarabe Giwa yace al'adunmu na gargajiya wasu kayatattun abubuwa ne da ke kunshi a cikin kabilar mu. Kowace kabila kuma tana martaba al'adunta tare da kallon al'adun nata a matsayin mahanga da ake hango kima da darajar kabilar nata. Don haka ne ma yake da muhimmanci mu dinga girmama al'adun kabilun da muke zaune da su, Kada kawai mu dinga musguna musu tare da yi musu shagube kawai saboda al'adunmu sun sha bamban da nasu. Abinda kawai ya dace mu dinga dubawa shine al'adun kada su dinga cin karo da addininmu.
Sai Alhaji Mele Yusufari yace yau da gobe tsabar boko ne yasa wasu daga cikin mu suke mantawa da al'adunmu na gargajiya. Amma abun kunya ne a ce mutum ya bar al'adarsa ta gargajiya duk da ya zama dan boko domin wai a ganin wasu gani suke babu wayewa a ciki.
Sai kuma Nasiba Rilwani Ibrahim London Uba tace tabbas al'adunmu suna da mahimmanci sosai amma sai wasu al'adun sun saba wa karantarwar addinin musulunci.
Sai Sha'aibu Adam Bagwai yace yau da gobe kowa ya bar gida hakika gida ya bar shi. Da yawan mu mun bar al'adunmu mun rungume al'adun wasu yayin da su kuma waɗanda muke kwaikwayen nasu suka riki nasu hannu biyu ba sa sha'awar namu ballanta nasu kwaikwaya.
Sai kuma Sha'aibu Zidin yace assalamu yau da gobe hakika akwai al'adun gargajiya da ya kamata a rike su a kuma martaba su. Al'adun kuwa su ne waɗanda ba su saba wa addini ba. Amma duk wata al'ada da ta saba wa addini bai kamata a rike ta ba ko a martaba ta ba. Ya Allah ka ƙara ganar da mu gaskiya ka kuma ba mu ikon binta. Sau da ƙafa. Amin.
Idan kuma muka leƙa shafin mu na Twitter @msgarinrijiya yace ni dai kira zan yi da ko ga kowa da kowa ya rike al'adar sa ta gado saboda ba a bajinta da al'adar wani.
Sai kuma @kbashir yace assalam. Riko da al'adun gargajiya yana nuna asalin mutum da inda ya fito. Wannan kuwa ba laifi bane.
@s mai langilangi yace duk kabilan da Allah ya hada zama tare ya kamata su yi zaman mutunci ba na kaskanci da juna ba. A mutunta addini da al'adun juna.
Sai daga ƙarshe @Mahmud Kaura 01 yace duk mai son a girmama al'adarsa ta gargajiya to ya kamata shi ma ya daraja al'adun wasu. To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni.
Lokaci yayi da zamu bi wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari don jin ƙarshen tattaunawar su a zauren matasa game da tsagar gado ta al'ada.
Koda a ce ita uwar ta bujiro mata ce ita bata yadda ba, dama ba ra'ayinta ake nema ba bata da ƙarfi. Ba a ba mace dama a kan ɗa da aski da tsaga da wani cire ƴar wuya da beli duk ba huruminta bane ko tana so ko bata so za a yi. To amma yanzu zamanin ya canja. Kuma a da idan ba mutum bai da tsagar kwata-kwata ma ya zama ka tafi ba shi da source na ainihi bai da tushensa bai fito ba. To amma yanzu digital era miki kowa yana claiming yana da ƴanci. In mijin ne ya kawo da abu bai wa matar ba to duk fa yadda za ta yi ta hana za ta yi. Idan matar ce ta zo da abin da mijin bai ba duk yadda mijin nan zai yi hana zai yi. Wasu mazajen sun fatali da wannan al'adar. Misali ba sa so su an musu amma su ƴaƴansu ba za su yi musu ba.
Barsa an samu cin karo da sha'anin gargajiya da kuma zamananci kenan.
An ci karo da gargajiya da zamananci saboda zamanin ya zo da ganin cewa ai rayuwar kakanninmu ma wata a cake rayuwa ce kawai ta jahilci ta karazube. Ina ji ina gani ba za a daure za ko aska ni ba jini ya fito in jinya sannan a ce wai shine asalina. To zamanin sai ya zo ya wanke wannan elite sai suka ce su ba su yadda ba.
An takarda.
Sai suka ce ba su yadda ba sai suka yi fatali da wannan al'adar. Kuma yawan ma ya ƙara. Ai wannan shine dama yake janyowa a ce wane is eligible ya zama qualified ko bai zama ba. To babu ma kowa duk ɗaya ne.
Kafin in je ga Malam Abdulmutallif da gaskiya ne cewa wai yawan al'umma ɗin ya taka rawa wajen wato dusashewar ita wannan al'ada da ake ganin tana da alfanu a gurin mutanen da
ƙwarai da gaske ya taka rawa mai yawa.
Amma taya?
Ta hanyar baki su zo ba bincike ba tushe indai da kuɗinka to duk abin da kake so zaka yi. Zaka je ka sai fili ko ka sai gida da baka siyan gida a cikin birni. Ka fito daga wajen Badila ka zo cikin birni ka siya ba za a baka ba. Amma yanzu ko daga sama ka fadu indai da kuɗinka to kana da dangin uwa kana da na uba kana da tushe kuma ko a ina ake sai da fili za a
ba. Amma barsa abin tambayar anan shine ta yawa za a ce misali anya ko yawan ne sa mutane ba sa yi ko kuma a sun daina ra'ayin ne. Misali kuma yawan mu idan kowa zai rike ra'ayin cewa wannan zanen yana da amfani ya rike shi wancan ma ya rike nasu wancan ma ya rike nasu anya yawan zai yi tasiri kuwa kan wannan bacewar zanen?
A ina nan akan bakana, yawa shine mai taka rawar farko, saboda da da ba yawan ana zanen kai tsaye za a gane waye wannan. Amma yanzu an kwade da bako da dan gida ba a san kowa ba. Dada ne ku ko bako ne kai ko baka da tsaga an san ka, saboda unguwar da za a kai kama ka zauna daban take. In ka ce ka fito daga wannan unguwar an san daga bako ka fito, barin ta ba abokin hira ta, an ce daga fage ka zo an san daga inda kake. In kamar agadi sawace an san daga inda kake. Unguwar ayagi an san nufawa ne. Akwai particular unguwoyin da aka san ko da zane ko ba zane, duk wanda ya fito daga nan an san tushen sa. Yanzu ko da dan gida da dan waje duk sun zama daya. Ni ina nan akan wannan, yawan ne ya sa haka. Sannan aka tattara aka yi fatali da wannan al'adar, saboda Allah Allah ake a ce wance ta tafi, wane ya zo, ba bincike, ba tushe, inde maye ma yanzu yana da dangi, inde yana da motsin aljihu, to ba a damu da a san ko waye shi ba. Kuma tunda zamani ya kai za a yi hayar wakilai su zo su nemi aure a basu, inda da bincike zai bayyana su waye su. Sai auren ya samu matsala sai a ce ai fa daman haya ce. Mu fa bamu san shi ba, hayo mu yi. Shikenan ku je ku kuka je ku kuka san yanda za ku wanye. Saboda haka yawan nan ya taka rawa ta musamman ta rushe wannan al'ada da aka saba.
Malam Abdulmajid Mutalib, wai me wannan hukuma ta kuke yi misali, tunda an santa ko kuma an kafa ta ne hususan saboda adana al'amuran gargajiya na idan aka gada iyaye da kakanni. To amma abun mamaki gashi tana nan, gwamnati tana kula da ita, kuma kuna kula da harkokin al'adun nan da sauransu, amma kuna ji kuna gani gashi wannan tsaga na fuska da yake wani bangare na al'ada yana kwarayewa, me yake faruwa?
Wato na farko ina so in sanar da jama'a cewa al'ada akwai gurin da take cin karo da addini. A duk lokacin kuma da take karo da addini, to dole ne mu bar al'ada ko ba gaskiya ba. Babban abin da ya taka rawa kamar yadda barista ta faɗa, tabbar karuwar yawan jama'a waɗanda ba a san asalin su, a san yadda suka zo ba, ya taimaka wajen bacewar wannan agargado. To amma alhamdulillahi addini ya taka muhimmiyar rawa wajen kawar da wannan agargado. Domin ba dai fagen muka shiga ba, amma dai kai tsaye a addinin musulunci kusan bai yadda ga wannan agargado din ba da ake yi ba da sauransu. Saboda haka samun ilimi kamar yadda ta faɗa, to yawaita ilimi, mutane suna ta bincike akan addinin nan da sauransu da gano yadda asalin agargadon nan yake, to wannan ya taimaka wajen da yawa waɗanda suke da ilimi walau na boko ko na zamani sun yi fatali da wannan tsaga. To abinda kuma duk ya zo ya ci karo da addini, to mu a hukumance babu wani abu da za mu yi a kansa. Amma duk da haka hukuma tana iya bakin kokarinta wajen ganin cewa ta adana irin waɗannan bayanai, domin me ƴan baya su taso su gani su san, domin za su iya tambaya akan menene dalilin da isa aka sami wannan abin.
To tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwarike nan da barista Badiha da kuma Malam Abdulmutallib, mun gode kwarai da suka samu damar karkare mana wannan tattaunawa. To kin ga dai bayani da suka kai.
Amma Malam Usman, da tai magana ta ce wai ba kona ba yawa ya ƙara sa baki na shigowa, ya ƙara shi ma ya ƙara jawo
dusashe wannan al'adun.
To me kake gani? Ni sai
tai maganan kamar da take cewa kowa zai a saida musu fili gida.
To ba shi wannan ke zai ma ƙara jawo, muka ce ba za a saida mu baki fili ba, shi ke jawo ai bambance-bambance
ko kyamar bakin ko
kamar yadda yanzu duniya kowa yanzu kan duniya ana kyamar baki.
To ina ga kamar kila in na fahimci me kila take nufi, kila tana nufin ba baƙon bane matsalar, a bincike daga ina ya zo sannan sai a zauce to zauna. Eh, saboda in ba a san daga inda yake ba to akwai matsala.
To da wannan
to ina ga kila abin da take kokarin ta fito da shi. To amma ba haka bane, to mun je mun fito da shi
fili abin
da
haka ya kamata.
Eh, binciken shi ne ba hana ba.
Usman gare ka.
Eh, to haka yake. To haka kuma yanzu haka dan jin yadda abin yake a bakin kwararru, wato akwai wanda muka gayyato daga kusance Arewa House a Kaduna kenan, wato cibiya ce da ake adana tarihi da kuma yin bincike, wanda Dr. Salisu Bala shine yake wannan wuri. To ga mutare da shi a karkashin ABU zare wannan wuri yake. Assalamu alaikum.
Allah barakatu.
Yawa, barka da warhaka Dr. Salisu Bala.
Yawa barkanmu da hutawa. Ya aiki ya kokare?
Wallahi
alhamdulillah.
Ga mu muna tafafata hadda kai.
Alhamdulillah.
To kai dakta ka dai saurari duka jawaban da wayannan mutane biyu da Muhammad Kore ya tattauna da su Abdul Muttalib da Barista Badiha duka kaji abin da suka dan yi magana akan wannan dama kaji shi ka ce mun wancan makon da ya gabata. To yanzu sai ka karkare mana. Me zaka dora mana da farko tambayar da nake son maki na? Shin menene asalin wai wannan zanen ne di a tarihi kuma a killace da bisa tarihi da kuke ajiya?
To bisa tarihi na zane idan aka duba za a ga akwai maganganu guda biyu. Magana da farko shine wanda ta zo musamman abin da ya shafi bangaren wato Afirka. Akwai asalin shi ya taso ne daga kasar Misra wato a karni na 5 kafin haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Tarihi ya nuna cewa mutane sun zo sun taru a kasar Misra yayin da wasu abubuwa suka faru na rashin jituwa tsakanin kabilun da suke zuwa a wannan yanki a wannan lokuta. Sai zamanto mutane sun yi kaura daga wannan yankin sun koma wuraren da suka ya dace da su. Wannan an sami wannan tsari na tarihi daga wani marubucin tarihi kusan shine na farko da ake kira Herodotus, wanda ya rubuta yace yawanci mutanen da suka zo suka zauna a Misra sukan yi ma kansu tsaga da wukake dan su bayyana kawunan su, su bambance kawunan su da sauran mutanen da suke zauna a cikin kasar Misra a wancan lokaci, wato a karni na 5 kafin haihuwar Annabi Isa alayhi salatu wassalam. Zan ba da misalin kabila guda daya, ita ce kabila Gobirawa, wanda su ma sun zo sun zauna a cikin kasar Misra bayan sun taso daga gabas ta tsakiya, suka zo sakamakon rikicin da ke tsakanin su da wani fir'auna na wannan zamanin. Sai ya zamanto sun bar wannan garin. Bayan sun bar wannan garin sai suka tafi wani wuri da ake kira wato Gubur. A nan ne suka samu sunan wannan kabila tasu wato Gobirawa. Bayan sun bar nan suka je Yemen, bayan sun bar nan suka je Libya, bayan sun je nan suka je Azbin. Har suka zo Madagali, Magali suka zo Surukal a cikin kasar Niger. To abin da nake so nuna anan shine su mayaka ne. Suna so su rinka bambance kawunan su da sauran jama'a. Sai zamanto sai suka fito da tsaga irin na Gobirawa. Din da suka je suka yi yaki suka tashi a wurin, in suka bar wurin akwai wadanda suke zama, akwai wadanda kuma suke ci gaba. Ko da sun dawo sai zo su tadda ainihin mutane irin nasu wadanda suke da zaga irin nasu. Kana suke gane cewa wadannan su mutanen kabilar su ne Gobirawa. Abu na farko kenan. Akwai tsari na biyu ta fuskar tarihi. Akwai wanda ake ce masa Professor Babalola Adeyinka. Shi kuma na bangaren bangaren yammacin Najeriya ne. Cewa tsaga da ake wa jama'a ta samo asali ne daga karni na 15 zuwa karni na 19 a lokacin da ake wato jigilar bayi daga sassa daban-daban na yankin Afirka. Ake keta teku da su, ake tafiya can kasashen Turawa da su. Da yawancin mutanen nan da ake kwasa daga sassa daban-daban, kasa da can akwai dauloli kamar a ce daular Oyo, daular Gobir, daular Ghana da sauran irin waɗannan daulolin a wannan lokaci kafin zuwan Turawa a karni na 15 wannan lokacin ana jigilar bayi. To sai zamanto mutanen da suke tasowa daga wannan yanki na yankin Yarbawa suna makansu tsagu, suna tsaga kawunan su saboda su iya bambance daga ina suka fito ko da an kai su Turai din su yi wayannan ayyuka. Sannan shi wannan tsaga din yana da nashi muhimmancin kamar yadda ya zo a ƙarƙashin tarihi. Musamman in ka duba a bangaren mutanen da suke yankin Edo, suna yin amfani da tsagar ne ta fuskar yin magane na wasu abubuwa kamar irin suma da yara suke yi. Tsagar ma ba ma a fuska suke ba, akwai wadanda ake yi a cinya, akwai wadanda ake yi a hannu, akwai wadanda ake yi a ciki da sauransu. So wannan bisa tarihi yana nuna mana in ka duba arewacin Najeriya ya ba da cewa tun daga karni na 5 kafin haihuwar Annabi Isa aka fara yin tsaga a yankin Afirka har kuma abin ya zo yammacin Afirka har zai iya da arewacin Najeriya. Idan ka duba kudancin Najeriya kuma zai nuna maka cewa daga karni na 15 ne aka fara yi saboda tallan bayi da ake yi ana dibansu ana keta teku da su. Wasu suna gudu suna dawowa idan sun kwace daga hannun waɗanda suka zo suka kwashe su suka kama su wurin tsallakewa da su kogin wato Atlantica da sauransu. Waɗannan suna daga cikin asalin tarihin zane a yankin Afirka kamar yadda muka bincika.
To amma yanzu misali kaga wannan abin duka yana dan ja baya misali to amma kafin mu je ga nan ga muran tana da tambaya.
Zaka gani a kasashen ƙetare da muke yawan koyo suna tsagin cikin su da zane na zamani wanda aka fi sani da tattoo ko kuma har da irin huje-hujen nan fiyasun suke kira shi. Ba abin da ba huda
kira.
Amma sai a kalli tsagar gado mu a matsayin rashin ilimi ko wayewa ko kuma abu mai muni.
Su kuma nahi a ce gayu ne.
To me zaka ce ga da haka?
Abinda zan ce anan shine akwai wani ra'ayi na wani babban malami na addinin Musulunci ko da yake da yanzu ya rasu. Ana kiransa da Shehu Umar Abdullahi ya taba yin wata lecture anan Kaduna. Yake ce mana wannan tsagar fa da ake ganin mutanen ƙasar Afirka da ita tsantsar tsabar wayewa ce. Domin addinin Musulunci ma ya zo da wani abu kwatankwacin wannan. Inda yake cewa ya jawo wata aya da yake magana akan cewa waja'alnahum shu'uban wa qaba'ila sayta lita'arafu na sanya su mutane ne kabilu daban-daban masu yare daban-daban saboda me sai Allah ya ce lita'arafu dan su rinka gane juna suna sanayyar ina wani dan dangin su ne wani dan kabilar kaza ne to sai ya hujja da wannan yace a wani irin wayewa ne da mutumin Afirka yake da ita wanda turawan mulkin mallaka ba su da ita shi yasa ake yin waɗannan abubuwa kaga na bada misali akan tsagen kabawa wanda ya samu asali tun daga karni na biyar kafin haihuwar Annabi Isa wanda kuma zaman su a Misra ya ja musu waɗannan suke wannan tsagon saboda kasancewar su mahara mayaka dan duk inda suka je suka yaki su ya gane ƴan uwansu sannan su ayiri su ƙara ci gaba su tafi inda suke. To kaga akwai ta fuskar addini ma yana da irin nashi wato bangaren da yake lura da shi. Sannan idan ka lura kuma abubuwan da ya shafi wato al'ada za ka ga kamar na bada misali kamar mutanen da suke cikin Edo. Su kuma suna amfani da shi wannan zane wurin yin magani ga ƴaƴa da magance matsalar mayu da magance matsalolin abin da ya shafi su ma da yara suke yi da kuma irin magance al'amuran da suka shafi aljanu wato kariya ne daga cututtuka ga kananan yara ake yi musu irin waɗannan tsagen musamman da ya faro daga karni na 15 lokacin da ake tallabayi a musamman yankin kudu maso yamma na arewacin Najeriya a yanzu.
Wato kamar wanda za ka ga kamar a ce a tsatsaga goshin yaro ko a mai
ballabali kwanan kasar Hausa za ka ga ana yin ballabali a yi
haka.
To balle-balle shi ma kamar kusan za a ce magani ne. Ka gani a yi ma yaro balle-balle ko kuma a zuwa tsaga mutum a yi kaho kaga idan aka yi kaho za ka ga tsagen a yi yawon zuwa a jikin mutum baya bacewa. To shi ma kaga a yi magani ne wanda yake da asali. To amma kuma akwai dalilan da suka jawo shi ma kuma zanen yanzu ya fara ci baya aka zo ana aka fara dena shi.
To kafin sannan ga Safinatu tana daga abin magana.
To dakta ni tambaya ta ita ce. Wannan tsagen da ake yi na yanzu kamar al'ada ce to al'ada za a ɗauke shi to abin alfahari ne ko kuwa abin watsarwa ne?
Yawanci abin alfahari ne musamman Turawa idan suka zo suka ga mutane da tsage irin wannan abin yakan ba su sha'awa kuma sukan yi tunanin lalle ba za a tsaga mutum ba sai face wannan tsagen yana da ma'ana yana da manufa yana da kuma dalilin da yasa aka yi shi. Wanda ya zauna da Turawa ya san haka. Su fa sha'awar irin al'adunmu suke yi da irin ɗabi'unmu da irin sutura da muke sawa saboda haka musamman kamar yanzu ne ka sa sutura irin na malam Bahaushe ka je birnin Ingila.
Ai ga mu ma anan da mun saka a jirgin ƙasa sun dinga cewa kai kyau you look beautiful so tai
da kai wanda ya taba ce mai you look like a good you look beautiful you look like an African queen
insha Allah
African queen ne ce
African queen dan Burkina Faso a wani taro da muka je a kasai a jihar Yobe wurin sati uku da suka wuce yanzu yake ce mana kai ƴan Najeriya kuna burge mu duk inda kuka je ku kukan nuna ku ƴan Najeriya ne ko a Turai aka hadu sai ku sa sutura irin na al'adunku in ma tsaga gare ku za a ganku da tsagan ku ba ku rufe jikin ku balle a kasa gane daga ina kuka fito yace wannan abin yana burge mu amma mu mutanen mu ɗan Burkina Faso idan sun je taro sai su kaya irin na Turawa da ganin su kala jikin su bakake amma kuma su tara ba irin ta al'adun su ba
wato sai yake yana jin ya kamata su ma su yi kamar yadda ɗan Najeriya ke abin alfahari ne
sai sosai kuwa sosai sosai kowa ya tallata al'adar shi ba ka kai koyi al'adar wani ba
haka to yanda ka faro dazu magana kake son ka karkare menene yasa wannan abu yake sauka ka fara ni ce to ga tambaya to menene yasa
ba abin da yasa wannan abu yake sauka kusan zan iya cewa na yadda da maganganun da wasu suka yi a baya amma kuma ina da abin da zan dan dora yawan jama'a yakan kawo narkewar al'ada ko da yake shi malam Bahaushe yakan debo sauran mutane daga wasu wurare kuma ya mai da suna shi amma abin da babban abin da ke jawo irin wannan misali idan ka dauki wato kungiyoyin nan na haƙin dan adam sun taimaka gaya wurin dakushewar al'ada irin ta zane zan bada misali guda daya musamman a jihar Oyo dawowar mulkin siyasa a yanzu sai zamanto majalisar jihar ta yi wata doka saboda wato matakin da kungiyoyin kare haƙin dan adam suka dauka na hana yin zane ma yara ganana sai majalisar sai ta yi doka ta ce duk wani uba da ya ma dan shi zane to za a daure shi wata daya a gidan yari ko kuma a ci shi tara ko kuma a yi mishi guda biyun gaba daya to kaga wannan ya jawo ci baya ya jawo mutane suna gudun yin abin saboda doka da hukuma ta yi na hana irin waɗannan abubuwa sakamakon wato rawar da kungiyoyin kare haƙin dan adam wato suke na farko kenan sannan abu na biyu kuma shine bisa addini akwai da yawa yanzu an samu ra'ayoyi mabambanta wasu suna ganin a'a wannan zanen da ake yi fa al'ada ce wanda ta saba ma addini saboda haka su a wurin su a tattara a wazar a bari saboda haka basu ga cewa basu ganin cewa yana da asali ko yana da dangantaka da addini shi yasa da yawa daga cikin mutane musamman yan boko na wannan zamanin waɗanda suke da sirki da addini sai zamanto ba sa yi kaga dalili na biyu kenan na uku kuma akwai magana ta abin da ya shafi cuɗanya da sauran mutane da suke tasowa daga wasu wurare suke cuɗanya da asalin mutanen da suke yin waɗannan zanannuka musamman a cikin ƙasar Hausa za a ga misali idan ka ɗauki birnin Kano kamar yadda ita wannan barista ta faɗi cewa a da duk mutumin da ya zo gari mai gari yana sanin wane ne kuma yana sanin daga ina ya zo kuma me ya kawo shi garin idan abin da ya kawo shi garin abu ne wanda zai jawo ma garin ci gaba sai a bashi wuri ya zauna kuma ana lura da shi to amma a wannan zamanin sai zamanto al'amari ya canza kasancewar Kano cibiya ce ta kasuwanci da kuma cibiya ce ta ilimi da kuma cibiya ce ta wayewar kan dan adam musamman a kasar Hausa ya jawo mutane daga sassa daban-daban na duniya suna tasowa suna zuwa cikin garin Kano a yau zaka je ka samu Lebanese a yau zaka je ka samu mutanen Chadi zaka je ka samu mutanen Pakistan da kasashe daban-daban zaka je ka samu Misrawa sun zo sun kafa sansani a cikin kasar Kano saboda haka za ka suna da harka ta kasuwanci suna da harka ta addini so wannan abin ya jawo wato mutane suna kwadayin wasu abubuwa da irin waɗannan mutanen suka zo da su daga kasashensu sannan kuma ya zamanto mutanen kasar nan suna barin wasu daga cikin al'adunsu da aka san su da su sai ya zamanto misali za ka ga idan an zo suna ne akan sa a yi ma yaro tsaga irin ta al'adarsa ko ta kabilar shi to yau sai aka waye gari yaye irin mutanen da mutum zai gayyato lokacin suna da sauransu za su zo wurin sunan nan sai a yi sunan ma a tashi ba amma manta da ma tunanin cewa a ya kamata a mai tsaga irin ta Kanawa ko a mai fashin koshi ko a mai bille ko a mai kuma kalangu ko wani abu kwatankwacin wannan sai a yi sunan a tashi ba yi waɗannan abubuwan ba to ire-iren waɗannan dalilai da ƙara yawa da mutane suke yi da kuma ƙara wayewa da jama'a suke da kuma cuɗanya da jama'ar asalin ƙasar Hausa suke da kuma sauran jama'a da suke tasowa suke zuwa kasashen kasar Hausa ya sa ana mantawa da irin waɗannan al'adun da aka san su a dada can.
Mun gode sosai
Dr. Lokaci. Mun gode ƙwarai.
Mun gode ƙwarai da ka samu mana dogon bayani kuma da fatan mun karu sosai. Mun gode ƙwarai.
Amin. To masu sauraro ana iya tuntubar mu a shafin mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata.
To duka nan shirin na yau ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu gobe zamu sake jiyowa da wani sabon shirin yanzu a madadin.
Maryam Bashir Bugaji, Safinatu Sada Sudengi.
Sai Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau sai kuma Ibrahim Jarmai wanda ya hada mu da ku ta shafin Facebook Live. Ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Yau da gobe shirin su VOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta cancanta.